Juyin mulkin da ya haifar da faduwar gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 wani al'amari ne da ke fayyace targaɗan demokradiya a yankin Afirka ta Yamma. Kasancewar ita ce kasa ta hudu renon Faransa a jerin kasashen yankin da suka fada karkashin mulkin soja daga shekarar 2020 kawo yau. Sabili kenan ake ganin yiwuwar kungiyar sai da yawo na iya daukar tsararren matakan da ka iya canzawa dinar Abdulrahman Tani da mukarrabansa tunani. Ganin yadda tuni wasu kungiyoyin kasa da kasa suka fara juyawa majalisar ta CNSP baya. Sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jarida Suleiman Bura na mai nuna fargaba kan matsalolin da ka iya biyo bayan halin da Niger ta tsinci kanta a yau.
Wani lokaci an yi irin juyin mulki a Niger wanda mutane suka yi watanni ma ba su da albashi. A wannan lokacin mun muhata irin wannan abubuwan su kana hali ya zamana an kai gurin da kasa ba ta iya ba biyan albashi. Muna kyautata zaton cewa su masu hannu da shuni da su wannan kin shugaban da suka dauki mulkin za su yi kokarin su yanda ya kamata dan saboda a ce abin da yake tahiya ne yau da gobe dai wanda ma'aikatu ne da sauran wani abubuwa na haƙin kasa a sai an samu an tahiyar da su musamman ma harka ta tsaro kuma da duka sauran abubuwan da za a wa talaka.
Lura da hakan ne ya sa shugaban gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad ke kiran shugabannin kasashen yammacin Afirka su dauki matakan zakulo hanyoyin rigakafin wannan annoba ta juyin mulki. Domin a tunaninsa ta hakan ne za a sami dorewar demokradiya.
Muna son ita CDAO ta yi nazari na latizawa bisa kan wai ita wannan demokrasiyan ta Afirka menene gurguncinta a halin yanzu kuma su kawo gudunmuwa yadda ya kamata a tahiyar da ita saboda har kullum in an ce sai an yi juyin mulki sai dai awo za ta tashi tana ta kai da kawowa ba ta iya maganin abin da zai hana a yi juyin mulkin.
A nasu bangare sojojin na kokarin shimfiɗa manufofin da suka zo da su a matsayinsu na hukumomin rikon ƙwarya. Misalin ganawar da ta haɗa su da sakatarorin ofisoshin ministoci a yammacin jiya sannan sun shigo da wasu ƙarin sabbin mambobin majalisar ta CNSP. Sai dai ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar Rotab Muhammadu Ciro Ma'aisani na cewa ba giringirin ba.
Ba dan kun zo ku kuna so ji ku yi abin da ku ga dama kuma. Mataki na farko wanda ya kamata so ji su ɗauka to banda sata. Dukiyarmu wadda muke da a tsaya a diba ta a tsara ta yadda kowa zai samu tun daga ba wani yawon Nijar duka mutum nawa ne. Ga yadda Allah mu arziki da man fetur da zinariyarmu da uranium kinmu in aka tsaya aka kula da su sun ishe mu mu yi abubuwa da yawa wanda zai gyara rayuwar ɗan Nijar. Amma matsalar da ake samu 'yan siyasa ne sun rike abun daga su sai ɗiyansu sai 'yan uwansu sai 'yan jam'iyyarsu suke cin albarkacin abin kenan sojoji su kiyaye.
A sanarwar da suka bayar ta kafar gwamnati a yammacin jiya Asabar da daddare sojojin majalisar CNSP sun bayyana cewa sun samu labarin kungiyar sai da yawo na shirin gudanar da taron gaugawa a wannan Lahadi 30 ga watan Yuli a Abuja dan tsara farmakin haɗin gwiwa da wasu kasashen Afirka da nufin mayar da ambararren shugaban ƙasa kan kujerarsa. Suna masu yin kashedi ga dukkan waɗanda ke neman yi wa Nijar abin da suka kira shishigi a harkokin cikin gidanta. Yayin da a nan ya mai tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya shiga yunkurin samo bakin zaren da ya sarƙe. A yammacin jiyan ya gana da jakadan Faransa da ɗaya jefe sojojin da suka kifar da gwamnati. Haka kuma ya tantauna da jakadun ƙasashe mambobin ƙungiyar EU sai dai kawo yanzu ba a bayyana abin da tuntuɓar ta bayar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.